Mun yi asaran shanu, mun yi asaran tumaki, dabbobi dai kai kam na gida da yawa a dalilin Boko Haram.
Na wannan masifan Boko Haram din nan, dabbobi babu, akuya babu. Kwanan nan an kori shanu kusan 1,000 a yankin Madagani. Kwanan nan ma tukunna, ka bari wanda ya bata wancan da kaji da jawaki har kaji ba su bari ba.
Wasu makiyaya kenan ke ma bayyana halin da rikicin Boko Haram ya jefa su a cikin rashin muhalli da kuma dabbobi. Koda yake a wajen taron gangami da hadakar kungiyar kare haƙƙin makiyaya ta Wetu-Weli ta shirya, shugabannin kungiyar sun bayyana dimmin asarar da rikicin Boko Haram ya jawo, inda baga asarar dabbobi, haka nan ma an kashe fiye da makiyaya 380, wanda don haka ne ma suka mika kukumbar su ga gwamnatin kasar na a tausaya musu ganin irin halin da makiyayan ke ciki a yanzu. Alhaji Alkali Bello Madagali da ke zama shugaban kungiyar a Najeriya ya ko bayyana irin halin da suke ciki.
Daga 2014 har zuwa 15 har zuwa 16 din insurgents, wato yan Boko Haram, sun shiga sun yi mana barna. Barnan da bata da iyaka, wata kam ta fi karfin a ce a biya shi. Saboda wanda ya yi asar rayukan ɗan adam, kaga ba za ka ce a biya ka ba. Amma dabbobin shanu, awaki, tumaki, jakuna, dawakai, shi ne na bi local government by local government. Mun kai wa sarkin mubi. Mun kai wa Red Cross saboda su ga irin asaran da waɗannan mutane. Taimakon da muke nema ba gwamnatin Adamawa ko gwamnatin tarayya kadai ba. Muna neman har da World Donors, muna neman taimako a wajensu, kamar yadda suke zuwa wasu ƙasashe suna taimakon jama'a. Mu ma yau mun zama abun taimako. In an zo taimakawa kuma a bi ka'ida yadda taimakon nan zai shiga hannun wanda za a taimaka.
Wannan kungiyar dai ba wai kawai Fulani makiyaya bane kawai a ciki. Mrs. Rabiatu Idris Bakilbiya ce kuma yanzu ma ita ce sakatariyar kungiyar makiyayan, ta ma bayyana irin kokarin da suke yi a nasu bangaren.
Yadda mu muka tsara muke bukatan gwamnati ta taimaka mana shine muna da national president namu, kuma muna neman haɗin kai da mutanen NEMA so that mu haɗa hannu mu yi tafiya tare. Daga hannun national president kuma zai iya zuwa, muna da state chairman namu. So daga hannun state chairman, in ya iso wuri mu ya iso state, so za mu nemi local government chairmen mu kira su, su suka san jama'ansu. Duk shugaban da bai mana abin da muka roke shi ya mana ba, muna da izinin mu tsige shi. Muna roƙon gwamnati da ta duba mutanenmu da idon rama, ta yi gaggawa da duba jama'a, ta taimaka musu da abubuwan da ya faru nan inda hali.
To kowane hali makiyayan ke ciki a yanzu? Honorable Jibrin Hamankiri na cikin shugabannin kungiyar a jihar Adamawa.
Mun sani abun da ya zuba baya ɗoyewa duka, amma dai mu nuna wa gwamnati don Allah a cikin ƙananan hukumomi guda 7 nan ko kashi 1/3 a taimakawa mutanenmu da suka yi asara a dalilin Boko Haram, tunda ana taimakawa manoma in Allah ya jarrabe su da fari ko yawan ruwa. To mu kuma makiyaya muna ga mu ne wani abu a ƙasa, amma ba a taimaka mana ba. Yauwa, farko abun da muke so ta fara taimaka mana, tunda mutanenmu Fulani duk inda suke ba za su je su zauna a IDPs ba. In akwai abun da za a dan taimaka musu na abinci, za a taimaka ta organization. In ya kasa, in ba samu wannan ba, muna so ko dan shanu ko awaki a taimaka mana mu samu yadda za mu gudanar da rayuwarmu. Don ba Fulatani ba abun da ya sani a duniya banda kiwo, bai da kuɗi a banki, bai da mota. In banda kasuwa, ran kasuwa ma ba Fulatani baya shiga ni gari.
Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na Muryar Amurka, daga Yola a Najeriya.